وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سورارو السلام عليكم بركة مدساك سادوا أجكين صابا شرم منا فتوي رحمة اندنيشي وبلا كبار نكي إغبات الدولنا شريعة حالين ينزو تارد شيوه مالمو مع الدكتور شاك محمد سان عمر ريجي الليمو. Za iya aiko mana da saƙonni ta shafinmu na yanar gizo, wato adireshinmu na yanar gizo fatoyinrahama@yahoo.com. Za kuma iya aiko mana ta dandalin sada zumunta, wato fatoyinrahama@facebook.com. Za kuma iya aiko mana da rubutattun tambayoyi kamar yadda aka saba. Akarmakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، وما سسور رم وأن اللوكتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوتاري وسسك الربوتو تنبيا سناتي وسكن سامكن ستكين ليفي تكين زنبي تكين سابن الله tuba, amma kuma ba jimawa sai su kuma komawa, wato sun kasa hakuri su watsar da wannan laifin da suke kwata-kwata. To yawanci sukan nemi shawara ko sukan nemi a ba su nasiha ko a gaya musu hanyar da zata kubutar da su daga aikata wannan laifi. To Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa Tariqul Hijrataini yayi magana akan abubuwan da sukan sa mutum ya haƙura ya jure ya bar sabon Allah. Ya faɗi wasu abubuwa guda goma, wasu asbab guda goma waɗanda su ne idan mutum ya yi la'akari da su ya fahimce su sukan taimaka masa wajen barin sabon Allah. Ya ce abu na farko, bawa ya fahimci munin wannan sabon Allah ɗin, ya fahimci wannan abu ne mummuna kuma yana da mummunan sakamako, kuma ya san cewa Allah ta'ala bai haramta wannan abun ba ko ya hana shi, face dan ya tsare masa mutuncin sa ne a duniya da lahira, dan ya tsare shi daga fadawa a cikin abin da yake kaskanci ne, ya tsare shi daga fadawa abin da zai lalata masa rayuwa, kamar yanda uba wanda yake tausayin ɗansa, yake son ɗansa, yake kokarin ya ga ya kare ɗansa daga dukkan abin da zai cuce shi. To wannan shi zai sa mai hankali ya yi watsi da duk abin da yake saban Allah ne ko abin ne da Allah ya haramta, ko da kuwa Ubangiji ta'ala bai faɗi wani mummunan sakayya da zai yi wa mai yin wannan abu ba. To ko da Ubangiji ta'ala bai ce idan mutum ya yi wannan abun ba ga irin azabar da zai masa, kawai sanin cewa Ubangiji ta'ala ya hana shi wannan ne saboda ya san zai cutar da shi, to wannan kadai za ta sa shi ya guji wannan abun. Abu na biyu, bawa ya rika jin kunyar Allah subhanahu wataala, domin duk sa'ar da bawa ya san cewa Ubangiji ta'ala yana kallon sa, ya tuna cewa akwai ranar da zai tsaya a gaban Ubangiji, kuma duk abin da yake yi yanzu Ubangiji yana gani. Idan magana ce Ubangiji yana jin ta, in wani aiki ne Ubangiji yana ganin sa, in wani abu ne yake sakawa a zuciyarsa Ubangiji yana tsinkaye ga abin da yake cikin zuciya. Kuma ya san cewa Ubangiji ta'ala mai jin kunyar bawansa ne, kuma rayayye ne, hayyan ne hayyan, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sifanta. To wannan za ta sa shi, in ya san da wannan kuma ya rika jin wannan a ransa, to wannan zai sa shi ya rika jin kunyar Ubangiji, kada ya jefa kansa cikin abin da zai jawo masa hushin Ubangiji. Abu na uku, ya rika la'akari da ni'imomin da Allah ta'ala ya yi masa da ihsanin da ya masa. To Ubangiji ta'ala ya masa ni'imomi da yawa, ya yi masa ihsani da yawa, kuma ya san da cewa dukkan wata ni'ima takan gushe a dalilin zunubi. Wato idan mutum yana zunubi, to zunubi yakan gusar masa da ni'imomin da Allah ta'ala ya yi masa. Duk sanda bawa zai yi zunubi, to sai wannan zunubin ya gusar da wata ni'imar, ya tafiyar da wata ni'imar da Allah ta'ala ya wa bawa. Don haka ni'imomin da Allah yake wa bawa suna gushewa gwargwadon irin yadda shi kuma yake sabawa Allah. Idan ya tuba ya dawo ga Ubangiji, sai waɗannan ni'imomin su dawo gare shi. Idan kuma ya dage ya doge akan wannan saban Allah din, to sai wannan ni'imar ta ki dawowa gare shi. Da haka bawa ba zai gushe ba, yana ta yin zunubi, yana ta sabawa Allah. Ni'imar da Allah ta'ala ya yi masa kuma suna gushewa ni'ima bayan ni'ima, har ya rasa ni'imomin ma gaba daya. Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lalle Allah baya canza abin da yake tattare da mutane har sai sun canza abin da yake kawo nansu. Mafi girman ni'ima da Allah ta'ala yake wa bawa ita ce ni'imar imani. Zunubin da bawa zai yi na zina ko sata ko shan giya ko kwace, to wannan yana zari, yana gusar da ni'imar imani, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi sahihi yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. To mai zina baya zina lokacin da yake zina yayin da yake mu'mini, ko mai sata baya sata lokacin da yake sata yayin da yake mu'mini. Wa la yashrabu as-sharibu hina yashrabu wa huwa mu'min, shan giya baya shan giya lokacin da yake shan giyar yana mu'mini. Don haka idan mutum yana saban Allah, to mafi girman ni'imar da Allah ta'ala ya yi masa ta imani, to takan gushe kadan 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 kadan. Shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa aznabtu zamban fahurimtu qiyamal layli sana, na saba wa Allah, na yi wa Allah wani zunubi, don haka sai aka haramta mun tsayuwar dare ta shekara daya. Wato da yana kiyamul layli, kawai sai ya ga ya zama mai kasala, mai san jiki, mai san jin daɗi, baya iya tashi ya yi kiyamul layli din. Har kusan shekara guda bai tashi ya yi kiyamul layli ba, sai yake jin cewa akwai saban Allah da ya yi, shi yasa Ubangiji ta'ala ya jarrabe shi da wannan. Saboda kiyamul layli din da yake ni'ima ce gare shi, domin imaninsa ne yake habakuwa, alaƙarsa ce da Ubangiji suke ƙara ƙarfi. To da ya zama ya yi zunubi, sakamakon wannan zunubi sai ya samu kansa cikin masu kasala, cikin ragwaye waɗanda ba za su iya tashi su yi wannan kiyamul layli ba. Wani ma yana cewa aznabtu zamban fahurimtu fahma alquran, na yi zunubi sai aka haramta mun fahimta alqurani. Wato saboda zunubin da nayi sai na kasa fahimtar wasu ayoyi da Allah ta'ala yake magana cikin alqurani. Shi yasa wani mai hikima yake cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu an-ni'am, idan kana cikin wata ni'ima to tsaya ka kula da wannan ni'imar, ka talaleye ta, domin saban Allah yana gusar da ni'imomi. Saboda haka a takaice ya san cewa saban Allah kamar wuta ce, kamar gobara ce da take cinye ni'imomin da Allah ta'ala yake wa bawa, kamar yanda wuta take cinye kirirai. Allah ta'ala ya tsare mu daga gushewar ni'ima da kuma canzawar wato lafiyar da muke da ita zuwa ga rashin lafiya, ko arziki zuwa ga rashin sa, ko zaman lafiya zuwa ga tashin hankali. Allah ya tsare mu daga waɗannan. Abu na hudu da malai yake faɗa shine tsoron Allah da tsoron ukubarsa, domin wannan yana yiwuwa idan yana tabbata idan bawa ya yarda cewa Ubangiji ta'ala ya yi alkawarin ni'ima, ya yi alkawarin aljanna ga wanda ya masa biyayya, ya kuma alkawarin narko ga wanda ya saba masa. Bawa ya yi imani da Allah, ya yi imani da littafin Allah da manzon Allah. To da wannan ne iliminsa da yaqininsa yakan yi karfafa a zuciyarsa. Idan kuma aka samu rauninsa, to shi ma ilimin da yaqinin da yake zuciya sai rauni. Allah ta'ala yana cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, kadai masu tsoron Allah daga cikin bayansa sune malamai. Abdullahi dan Mas'ud yana cewa kafa bi khashyati Allahi ilman wa bil iktirari billahi jahlan, wato tsoron Allah kadai ya isa ilimi, sanan ruduwa mutun ya rika rudar kansa, ya rika rudin kansa da wasu gurace gurace, wannan kadai ya ishe shi jahilci. Tsoron Allah da tsoron ukubarsa da sanin cewa Allah ta'ala ya tanadi ukuba ga dukkan wanda ya saba masa, wanda yana taimakawa mutum wajen gujewa saban Allah. Abu na biyar, yaje yana son Allah subhanahu wataala, ya sa son Allah a cikin zuciyarsa. Wannan yana ɗaya daga cikin mafi ƙarfin dalilai ko sababbai da suke sa mutum ya zama mai haƙuri da juriya akan barin saba wa Allah ta'ala. Domin dukkan wanda kake so to zaka zama mai da'a ne gare shi, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u, wanda wani yake cewa ta'asu al-ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha la'amruka fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kana saba wa Allah kuma kana riya cewa kana cika baki cewa kana son shi, ta'asu al-ilaha wa anta taz'umu hubbahu, kana sassaba wa Allah kuma kana cika baki cewa kana son Allah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, ai mai so, mai so ga wanda yake so mai biyayya ne, wato mai biyayya ne ga masoyinsa. Law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu, da da gaske kana son shi da kai masa da'a. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, saboda haka duk sanda soyayya tai karfi a cikin zuciya to babu shakka zai zama mutum ya kaurecewa dukkan abin da zai kawo masa, wato zai kawo rashin jituwa tsakaninsa da wanda yake so. Domin idan aka ce ana sassabawa to babu shakka soyayya za ta rika yin rauni, in kuma ana biyayya ana yi wa juna da'a ana kiyaye mutuncin juna to babu shakka soyayya za ta yi karfi. Don haka akwai bambanci nesa ba kusa ba tsakanin wanda ya bar saban Allah saboda yana son Allah da wanda zai bar saban Allah saboda jin tsoransa. Babu shakka ba za su zama ɗaya ba, kamar bawan da yake yi wa shu wato mai gidansa biyayya saboda yana tsoron bulalar mai gidansa, da kuma wanda saboda tsananin soyayya sani yasa yake bin mai gidansa. Babu shakka wannan yana gaba da wancan, shi yasa soyayya dole ne ta haɗu da girmamawa. Idan ya zama akwai soyayya amma babu girmamawa to da wuya ne kuma a samu da'a. Haka soyayya da muke wa Ubangiji haɗa take da ta'zimu wal ijlal, haɗa take da girmamawa da sanin girman Ubangiji ta'ala da girman ƙudurarsa da isassa. Wannan shi yasa zai zama wato da'ar mu gare shi sama take da da'a ga kowa, ga kowane mahaluki. Wannan kaɗan daga cikin asbab da Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambata da za su taimaka wajen mutum ya guje wa saban Allah. Insha Allah a shiri na gaba za mu faɗi sauran asbab da Ibn Qayyim ya faɗa. Allah ta'ala ya samu dace, Allah ta'ala ya sa mana tsoransa, ya sa mana son mi masa biyayya da son yi masa da'a, ya cire mana son saba masa, ya gafarta mana zunubanmu wanda muka sani da wanda ba mu sani ba.
Na'am, to alhamdulillah, da fatan Allah ya ba mu ikon amfani da wannan nasiha. A malam tambaya ta farko ta fito daga Babakawu Kofar Kwaru, yace ayi mun bayani akan abubuwan da Allah ya jarrabi Annabi Ibrahim da su.
To Allah ta'ala yana cewa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun, ka tuna lokacin da Annabi Allah ta'ala ya jarrabi Annabi Ibrahim da wasu kalmomi, ya cika waɗannan kalmomi, wato ya zo da su kamar yadda Ubangiji ta'ala ya umarce shi da su. Ya sa wani guri Ubangiji ta'ala ya yabe shi cewa Ibrahim alladhi waffa, da Ibrahim wanda ya cika alkawarin da Allah ta'ala ya yi masa. To wasu malamai suka ce kalmomin da ake nufi shine umarni da hani da Allah ta'ala ya bashi, dokoki da ya bashi, shari'a da ya bashi, yi kaza bar kaza. Annabi Ibrahim alayhi salam da yayi waɗannan abubuwa. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Ubangiji ta'ala yake cewa lalle Annabi Ibrahim ya kasance ummatan, wato shugaba ne wanda ake masa da'a ake masa biyayya ake kwaikwayon sa shine ummatan ay imaman qanitan lillahi hanifan qanitan mai da'a ne ga ubangijin sa mai biyayya ne ga ubangijin sa hanifan mai karkacewa dukkan wata shirka mai karkacewa dukkan wata barna walam yakum minal mushrikin bai taba zamo daga cikin masu shirka ba shakiran li an'ami mai gode wa ni'imomin Allah ne wahadahu ila siratul mustaqim ijtabahu ubangiji ya zabe shi wahadahu ila siratul mustaqim ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici wa atainahu fid dunya hasana Allah ce mun bashi kyakkyawa a nan duniya to mun bashi annabci mun dauka matsayin sa da darajar sa a nan duniya wa innahu fil akhirati liminas salihin kuma lalle shi a lahira yana daga cikin masu mutanen da suke wato nagari to ubangiji ta'ala yayabe shi da cewa mutum ne mai da'a mai biyayya wanda ya karkacewa shirka su malami suka ce to wannan abubuwan da Allah yake faɗa game da shi shine ma'anar kalmomi da ubangiji ta'ala ya bashi ya kuma cika su wasu malamai da wasu ruwayoyi da aka yi daga Abdullahi dan Abbas daban-daban sun zo da bayanin wasu abubuwa da cewa suna daga cikin abin da aka umarce shi da shi Allah ta'ala ya umarce shi da ainihin rage gashin baki da ainihin shakaruwa da kurkurar baki da cire abin din hamata gashin hamata da na gaba da yanke akaifa da tsarki na ruwa lokacin da akai bauli to wannan sun zo a cikin maganar Abdullahi dan Abbas cewa su ne dokoki da Allah ta'ala ya bashi kuma ya cika su suka ce dokokin da aka bashi kamar umarnin sa da aka yi na cewa yanka dansa ya yi mafarki cewa yanka dansa kuma ya karbi wannan umarni ya tafi zai zartar da cewa ya bar iyalin sa a wadin ghairi zai zar'in wato a wannan daji a Makka a wannan kwazazzabo wannan kwari wanda babu shuke-shuke a gurin ya bar iyalin sa nan ya yi hijira ya bar garin sa daga ya bar Iraki ya tafi Sham duk wanda yana daga cikin umarnin da aka bashi kuma ya karba ya aiki da su saboda haka malamai sun faɗi abubuwa daban-daban wanda suke cewa shine yana daga cikin umarnin da aka bashi amma dai magana wacce sai kafi kamata ta zama ita ce mafi inganci shine ka dauki kalimat din nan ana nufin al-kalimat ash-shar'iyya wato umarni da hani da ubangiji ta'ala ya mashi da labari da ubangiji ta'ala ya bashi ya gaskata labarin da ya bashi ya kuma bi umarnin da ya ce ya kuma bar abin da ya hana waɗannan sune al-kalimat ash-shar'iyya da ubangiji ta'ala ya masa da kuma al-kalimatul qadariyya irin abin da Allah ta'ala ya hukunta masa ya yi hakuri ya jure ya maida al'abarin sa ga Allah kamar ainihin lokacin da aka jefa shi wuta ya yi hakuri ya jure wannan ko lokacin da aka kore shi daga garin su ya ga ba zai iya zama ba alaini muhajirun da rabbi sai yahdin ce zai yi hijira zuwa ga ubangijin sa wannan duk kalimat ne qadariyya abubuwa ne da ubangiji ya kaddara masa da ya hakuri ya rungumi waɗannan abubuwa da barin iyalin sa a wadin ghairi zai zar'in a wannan kwazazzabo a wannan rafi wanda babu shuke-shuke a gurin duk ubangiji ya sa shi ya bar Hajar da danta Isma'il a nan gurin duk wanda yana daga cikin kalimatul qadariyya ubangiji ya kaddara masa kuma ya hakuri ubangiji ta'ala ya bashi matsayi har ya samu khulla ta ubangiji ya zama khalilur rahman na'am
sai tambayar Aisha tace matar da ta auri maza biyu duk kuma sun mutu to daga baya sai ta ƙara auren wani shin da wanne za ta tashi a ranar lahira
hadisi ya tabbata daga Abu Darda yana cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa al-mar'atu li akhiri azwajiha fil janna wato mace tana kasancewa ga mijinta na karshe a aljanna saboda ka mijinta da ta aura a karshe da shi Allah ta'ala zai hada ta da shi a gidan aljanna dan Allah ta'ala ya rubuta musu shiga aljanna gaba daya shi yasa ma Abu Darda yake ga matarsa cewa in tana son su ci gaba da zama da shi a aljanna a lahira to kada ya aure koda bayan mutuwarsa shi yasa bayan mutuwarsa lokacin da Muawiya ibn Abi Sufyan ya zo neman ta sai ta gaya masa wannan cewa taji Abu Darda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce almaratu li akhiri azwaja fil janna saboda haka ba za ta yi alwala ba ba za ta yi ba ta yi aure ba sai Muawiya ce to shikenan sai ki ta yin azumi tunda ba za ki ya ba za ki yadda ki aure ba na'am
na'am sai tambayar Husaini MBU yace mallan idan mutun ya ware kudin da zai bayar da zakka sai kuma barawo yazo ya sace to yanzu ya za a yi kenan
to maganganu biyu ne na malamai wato malamai sun kasu biyu anan wasu suna cewa abinda ake la'akari da shi fitarwar wasu kuma suka ce abinda ake la'akari da shi ya kai ga talaka wato wanda aka fitar dan shi kamar Malikiya da Shafi'iyya su suna ganin cewa idan mutun ya riga ya fitar da zakka to shikenan ya gama abinda yake kansa wajibin da yake a kansa ya riga ya fitar su in har Allah ya sa aka zo aka sace wannan ba za a ce sai ya saki ba tunda ya riga ya fito da wannan zakkar ko da talakan bai karbi zakkar ba a hanya ko ya aje ta ko wani abu wannan ra'ayin Maliku ne da Shafi'i amma Abu Hanifa da Imam Ahmad suna ganin abinda ake bukata ta kai ga talaka saboda ka idan ya fitar aka sace to sai ya saki fitarwa tunda bai gama aikin sa ba fitarwa yayi amma bata kai ga talakan da shi ake bukata a kai masa zakkar ba don ya amfana da ita ba fitarwa ne abin dubawa ba kai zakkar zuwa ga talaka shine abin dubawa to babu shakka waɗannan dukkan maganganu ne tunda babu wani nassi karara da yake bayyana ita mas'ala din amma abin da yafi zama ihtiyadi to yafi zama kusa da mutum ya cire wa kansa dukkan wani kokonto shine in ya fitar aka sace to ya saki fitar da wata babu laifi ya saki fitar da wata idan har ma bata zama wajibi a kansa ba to za ta zama dai sadaka ce makabuliya to za ta zama sadaka ce ko da ba ta zama ta wajibi ba za ta zama ta nafila ba zai dai rasa lada ba sabanin idan yake fitarwa kuma ya zama da akwai zakkar tana kansa ba bata sauka ba yake fitarwa to kaga anan yana dauke da wani nauyi saboda kar fitarwar a baya saki fitarwar a bayar yafi a saki fitarwar a bayar amma wannan dukkanin su sun yi ittifaki akan cewa idan da sakaci to dole a saki fitarwa to dukkanin su ba su yi sabani ba akan cewa idan mutum ya fitar da zakka amma yayi sakaci wajen ya kaita ga masu ita har aka sace ko dai yazo ya aje ta inda bai kamata ya aje ta ba har wani yazo ya sace ta ya mata wani ruku wanda za iya kwace ta to babu shakka anan dole ya saki duka malamai sun hada kan cewa saki dama ana magana ne akan idan bai yi sakaci ba to ya fitar ko ba zai fitar ba amma fitarwar ta fi rashin fitarwar alheri
na'am sai tambayar maman Usman tace shin menene sahihancin cewa munafiki baya mutuwa ranar talata
a gaskiya ni ban san wannan ba kuma shin a aikace ba a ga munafikan suna mutuwa ranar talata ba ko ba a ga mutanen da ba ma musulmi ba suna mutuwa ranar talata ba indai har wanda ma ba musulmi ba ya mutu ranar talata to ina kuma a ce munafiki kuma ita ranar talata mai falalata da an mutu a ciki ni ba ma san wani hadisi da yazo fa falalar mutuwa ranar talata ba akwai hadisin da ya magana falalar mutuwa ranar juma'a da kuma falalar mutuwa ranar litinin saboda ciki ne ba aiki sallallahu alaihi wasallam da su na tushe ba su da asali
kifin da yazo da ku
na talakawa suka kawo suke suna azumi sannan Allahu akbar sau goma don haka wannan ya tabbata abinda ya tabbata daman ko dai subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi sau 33 walhamdulillahi sau 33 wallahu akbar sau 33 sannan cikon na karshe din a cika shaida la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wannan kenan ko kuma ayi subhanallahi sau 33 walhamdulillahi sau 33 wallahu akbar sau 34 kaga cikin dari kenan ko kuma subhanallahi sau 25 alhamdulillah sau 25 wallahu akbar sau 25 sannan la ilaha illallah ita ma sau 25 kaga 100 kenan ko kuma goma goma kamar yanda yazo subhanallahi sau goma alhamdulillah sau goma sannan Allahu akbar sau goma duk wanda mutun yayi yayi sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma yana da kyau wani lokaci wannan don ya zama na yayi kowace daga cikin waɗannan sunnoni din
na'am sai tambayar da take cewa mallam shin ya halatta a dinga zuba shara a wajen makabarta kamar yanda wasu suke yi
to mamaci kamar yanda muka sha fada duk da ya rasu ya bar duniya yana da haƙƙi akan masu rai yana da haƙƙi akan masu rai Allah ta'ala ya sanya ƙasa ta zama madauki ce ga matattu da alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata yace ba mu sanya ƙasa ta zama madauki ba take dauke da masu rai da matattu to sama masu rai ƙasa kuma waɗanda suka mutu duk ƙasa ta zama tasu ce waɗanda su amfana da ƙasa waɗancan su amfana da sama to yadda na saman suke da haƙƙin da mata a shiga haƙƙin su ba saburbura gine-gine kinshi na cikin kabarin da ya kashin mamacin sa kamar ka kare kashin sa ne yana da rai ka cuce shi ko ka shiga ka tattaka shi ma yana da haƙƙi kada domin nan kamar da ka san unguwar ku kana san kuna so ku ganta da tsafta danka da tsafta daka to haka shi makabarta inna insha Allah ka kira wasu mazauna wancan su ne to bai kamata kai abinda bai dace kai a gidanka ba ko a unguwar ku ko a gaban gidanka to haka nan bai dace ayi musu irin wannan ba haka ba daidai bane a mai da makabarta ta zama gurin zubar da shara na'am
sai tambayar da take cewa menene bambanci tsakanin wakafi da hubusi da kuma wasiya kuma kaso nawa daga cikin dukiya ya kamata mutum ya fitar
to da wakafi da hubusi duk abu ɗaya ne shine mutum ya yayi wani aiki a rayuwarsa wanda zai ci gaba da moriyarsa ko da bayan rasuwarsa wato kamar mutum ya zo ya gina gida ya ce gashi na wannan na marayu ne duk sanda aka samu marayu babu waɗanda ba inda za su zauna iyayen sun mutu ga su yara ƙanana to ana neman inda za a zaunar da su to a zaunar da su a nan a lokacin da su fita daga shekarun maraici wato lokacin da yaro ya balaga ya mallaki hankalinsa ya fita daga shekaru na maraici ba za a kira shi kuma maraya ba to shikenan sai su fita sai kuma a kawo su to wannan ginin da yayi wannan gidan da yayi sunan shi wakafi sunan shi hubusi sai a ci gaba da kula da shi domin daman shi hubusi ana danka shi ne zuwa ga wasu hannaye suke amintattu za su rika kula da shi ko mutum ya gina misali rijiya ta burtsatsai a ce gata nan ya yi tafi sabila a ƙarƙashin ruwa to wannan hubusi ne za a ci gaba da yana da rai bayan rasuwarsa duk za a ci gaba da amfani da shi bai kamata a sayar da shi ba bai kamata a mallakar ma da wani ba ko ya gina gidajen haya ya ce ga sunan na haya ne amma kuɗin in an samu a riƙa taimakawa makarantun islamiyya misali ko a taimakawa mahaddata alƙur'ani wajen hadda alƙur'ani ko a yi kaza ya faɗi wani aikin alkhairi da yake ganin yana buƙatar taimako ya ce to ga gidaje nan na haya ne amma duk kuɗin da aka karɓa gurin masu haya to ina so a riƙa amfani da su a abu kaza to wannan shi ma sunan shi hubusi sunan shi wakafi saboda wannan shi ba ya da ba shi kuma ba shi da wani geji ya inda kai ga zaka iya kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ya aika a karbo zakka a gurin Abbas ibn Jamil da Abbas da Khalid ibn Walid ibn Jamil bai bayar da tashi ba saboda munafiki ne Abbas bai bayar ba saboda shi ya riga ya bayar shekara biyu shi yanzu shi yake bima Khalid ibn Walid bai bayar ba saboda dukiyar da ake ga ya bar ta fi sabilillah lokacin da aka ga Annabi ga waɗannan ba su bayar ba Annabi ya ce amma ibn Jamil yana yi wa Allah tawaye ne saboda ganin Allah ya wadata shi wannan kuma ku bar zakkarsa tana gurina Abbas kenan shi kuma Khalid ibn Walid ya ce ba ku san cewa ihtabasa ajra'ahu fi sabilillah ba ya bayar da dukiyarsa wato silkensa da yake da su na yaƙi duk ya ce gashi na ya ba da su fi sabilillah saboda kamar yaƙan da za su fita duk wanda yake buƙatar silke bai da shi a jiya dauka dan haka ba na shi fitar da wani abu na duniya wannan shi yake kira wakafi tarihin musulunci kuma su san shi yake silke da daliban ilimi kuma ta dogara da abin da gwamnati za ta bayar ba gwamnati ta bayar shikenan bata bayar ba to al'umma ita karan kanta tana da abin da take yi dan taimakawa wadannan abubuwa su ci gaba to wannan shi yake cewa hubusi shi yake cewa wakafi al-awqaf har yanzu a wasu kasashe kamar Saudiya kasar Masar da can al-Azhar din da muke gani ita ce farkon university a duniya kafin Bature ya sauna abu university a tsarin karatu na zamani al'umma musulmi ta yi abin da ake cewa university shine a Jami'ul Azhar to Jami'ul Azhar duk tarihin sa akan wakafi yake da malaman sa da daliban sa da ake ba scholarship da malaman da suke karantarwa duk ana biyan su ne da wakafi abubuwan da al'umma ta bayar wakafi ga wannan Jami'ul Azhar din har zuwa wani lokaci na kursa na kurkusa ba da nisa ba kafin gwamnati ta zo ta ce ta kwace Azhar din ta kwace wakafin duk sun zo karkashin da karkashin ta to da cin gashin kansa yake to a lokacin ba abin da zai hana malami ya fito faɗi gaskiya domin ya san ba gwamnati ke bashi albashi bare ta ci ta dakatar da albashin sa ba gwamnati ce za ta dauke shi aiki bare ta ci ta kore shi to lokacin da abubuwa suka dawo karkashin gwamnatin to kaga sai zamana ita take nadawa to wannan abu ne wanda yana da kyau kwarai da gaske a tarihi kamata ya ce an raya shi madrasatul mustansiriya a Bagadaza wanda wani khalifa al-mustansir lillahi ya kafa ake cewa ta al-madrasatul mustansiriya shekara da shekaru ta yi a karkashin wakafi take kuma duk tsare-tsaren nan da kaga ana da shi na malaman jami'a a ce ga lecturer 1 ga lecturer 2 lecturer 1 ga senior lecturer associate professor ko professor duk suna da shi duk akwai su kowanne kuma gurgurdan irin yadda ya samu matsayin sa ilimi gurgurdan albashin da za a bashi sannan ga dalibai da ake ba scholarship duk suna rayuwa ne akan wakafi makaranta a Diobandiya a India wacce ta yaye da yawa daga cikin malamai makaranta abin nan Darun Nadwa ta yaye malamai da dama da wanda kaje ana annadwi din daga wannan makarantar ya fita ita ma akan wakafi ta duka rayuwa haka wakafi wani abu ne da yana da tarihi a musulunci kuma yana da amfani kwarai a cikin al'ummar musulmi inda an gane shi to da yafi komai dawo da musulmi martabar su da cin gashin kansu wasiya wannan idan mutum zai rasu ya rubuta wasiyarsa kafin rasuwarsa cewa in ya mutu wani abu na kudin sa a ba ma wani ko a ba wasu wani shi yake cewa wasiya ana yin wasiya ga wanda baya gado wanda yake da gado ba a masa wasiya ce na yi wasiya cewa a saya wa ɗana gida ba in na mutu ko na yi wasiya in wani zai aure a yi masa kaza wannan ba a yi wa mai gado wasiya la wasiyata li waris amma wanda ba shi da gado ana iya masa wasiya kuma ba wai ma sai musulmi ba wanda ba musulmi ba ana iya masa a ce mutum yana da musulmi ne amma yana da iyaye wanda ba musulmi ba kaga ba gado tsakanin ba su gaje shi ba amma zai iya yin wasiya cewa a ba su kaza daga cikin dukiyarsa kamar yadda Safiya matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta yi wasiya a cikin abinda take da shi na dukiya a ba ma wasu ƴan uwanta Yahudawa da wasu musulunta ba kuma aka zartar da wannan wasiya din ta wasiya ba ta da alaka da mutum ya musulunta ko bai musulunta ba indai shi mamaci ya ce ya yi wasiya a bashi wani abu to za a bashi amma da sharaɗin kada ta wuce sulusi wato kar ta wuce ɗaya bisa uku na dukiyarsa in ta wuce ɗaya bisa uku na dukiyarsa shikenan ta zama wasiya ce ba ta ciya ba za a zartar da ita ba wannan shine bambanci tsakanin su da hubusi
na'am sai tambayar Anas bin Malik Darmanawa yace mallan shin kudin da mutum ke turawa a banki baya juya su to idan suka kai nisabin zakka shin za a fitar musu da zakka
sharadin fitar da dukiya zakka ba wai sai ana juyawa ba ba daga cikin sharadin zakka sai kana juya dukiyar ka indai ta kai nisabi kuma ta shekara shikenan ta cika sharadin da za a fitar mata zakka sai a fitar mata sawa'un kana juya ta ko baka juya ta saboda ko da abinki suke an tara su sun kai ni sabon zakka shekara ta zagayo to za a fitar musu da zakka
na'am wannan tambayar kuma take cewa malam me ake karanta a yayin sujada qabli ko ba'di ko kuma sujada tilawa
sujada qabli ko ba'di wani yanki ne na sallah to na bangare ne na sallan mutum da yake cika shi gurbin da ya gibin da ya samu saboda sahawu saboda rabkanwa da ya cikin sallar saboda haka abinda ake a sujada a cikin sallah haka ake a sujada sujudojin nan biyu na qabli ko sujudodi biyu na ba'di wanda ka san zakai na tasbihi subhanallah subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ko addu'a ya halatta kai addu'a fa amma sujud fa aktharu min addu'a fa qaminu an yustajaba lakum to shi ma su ma a cikin su haka zakai babu bambanci amma sujudut tilawa ita wannan sujada ce da bata da alaka da da sallah ba wai sai kana sallah ba in kana sallah ne ko baka sallah ita wannan duk ana yin ta yayin da aka zo gurin da ake yi wa sujada a karatun alqur'ani haka ita ba a ce ga wani abu ta kamar mai da zaka yi ba sai dai mun fahimci cewa ita sujada in an yi ta akan yi tasbihi ko akan yi addu'a shikenan zaka iya yi domin wani bangare na sujada din amma ba dan an ware wannan cewa shine abinda ya wajaba ka faɗa ba
na'am sai tambayar da take cewa malam ina da ƴar uwa mai tabin hankali komai nata yana wurina to ina yi mata duk abinda ya kamata amma ni ma ina amfani da wani abu daga cikin dukiyar tata shin ina hukuncin hakan
to idan har kana juya dukiyar ne wato kana sana'a da dukiyar don kakka batta a cinye ta gado abin nan shi mara ya cinye dukiyar ko shi ta mara mai tabuwar hankalin ta cinye dukiyar a waye gari ba ta da komai sai ya zama kana juyawa to zaka juya ne kamar yanda a ce wani ne ya baka dukiyar sake juyawa kuna raba ko kuna kasa riba tsakaninku domin ba za a ce ka juya ba kuma sannan baka da komai baka da kai wani abu da zaka mura a jiki a ba haka shari'a ta ce ba in ka juya to zaka juya ne akan in an samu riba kana da kaso kaza mai dukiya na da kaso kaza don haka wannan amfanin da zaka yi da wannan ribar da aka samu wannan baya daga cikin laifi laiyaka dai a san kawai nawa ne zaka aje a matsayin nata ne nawa ne kai kuma zaka rike a matsayin naka za ka sa uku ne ka aje mata kashi biyu ka dau daya ko za ka sa kashi hudu ne ta dau kashi uku ka dau daya ko kashi biyu rabi da rabi za ku yi yadda dai abubuwa suka nuna to hakan za a tafi amma ba wai ka aje dukiyar ba kana ba tana ci kai ma kana ci a ciki la ta wala taqulu amwalakum ila amwali innahu kana huban kabira ka ku ci ku da dukiyar ku da tasu ku rika ci wannan zalunci ne babba haka ba ta aka kawai karka iban dukiyar ta kawai kana ci ba amma in har kasuwanci kake kana da bukata fa min kana faqiran fal yakul bil ma'ruf wanda yake talaka kuma yana juya dukiyar maraya to ya ci yadda shari'a ta ce shine irin wannan zamanin akwai tsari ya ci daga wannan shine fal yakul bil ma'ruf kuma kana da wadata kai kanka kana da abin da kake yi wannan dad dukiyar ta tabbata zama wani abu a gurin ka ba to sai ka hakura ma ka bar mata in kana ganiyan fal yasta'fif shi wanda yake mai wadata ne to ya kame wato ya hakuri man kana faqiran fal yakul bil ma'ruf in kuma mai bukata ne to ya ci yadda shari'a ta ainihin ta tsara wannan shine abin da za a yi
na'am wannan kuma yace malam yaushe muftarin sallar asar da na maghrib suke farawa da kuma karewa
wanda hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka nuna sai ibnu abbas hadisin jibril da yazo yawa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban salimanci sallar asar tana farawa ne idan kana zillu kulli shay'in mislahu yayin da inuwar komai ta zama daidai da shi bayan an fitar da zillu zawal bayan an fitar da inuwar zawali to duk in inuwar abu ta zama daidai da tsayinsa to la'asar ta shiga sannan tana wato zarcewa har ta kai idza kana zillu kulli shay'in mislaihi wato inuwar kowane abu ta ninka shi bi ta zama biyinsa to kamar inuwarka ta ninka ta zama biyinka to lokacin muhtarinta ya fita an shiga lokaci na larura in ba larura ba ba a san mutun ya kai wannan lokacin yayi sallah a wancan lokacin sai sallar la'asar an fusan a gaggauta ta ana son a yi ta a farkon ta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi sallah sallar la'asar yakan yi wa shamsu murtafi'a wa shamsu baydha'u murtafi'a rana tana sama hatta law zahaba az-zahibu ila al-awali wa raja'a wa hiya murtafi'a to da a ce ma mutun zai fita daga Madina yaje awali ya daga Madina zuwa awali mil hudu ne mutun zai iya zuwa awali yaje ya dawo rana tana sama tana haske ba tare da ta yi fatsifatsi ba kaga kenan ya nuna da wuri yake sallar la'asar din ba a san a jinkirta ta to wai hadisin da yazo na Abdullahi Abbas yake cewa akan yi sallar la'asar a gama da za a yanka raƙumi a raba shi gida goma mucina mansa rana tana nan bata faɗi ba to kaga ya nuna an yi sallar la'asar din da wuri to in har ta fara fatsifatsi to ta shiga lokacin larura ba a san a yi sallah a daidai lokacin ko a barta a zuwa wannan lokacin domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tilka salatul munafiq wannan sallar munafiki yajlisu yarqubu ash-shams zai zauna yayi ta sa yana kallon rana yana kallon rana har sai ta zama tayi jajjaje hatta idza farrat qama fa raka'a fa naqara kanaqratil ghurab ya tashi ya ainihin kwakkwaba ta haka yayi ta ba cikin nutsuwa ba saboda haka wannan sallar munafiki ce zai bari har sai rana ta yi fatsifatsi amma inda larura wannan babu komai wannan lokaci ne larura shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka raka'atan qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-'asr wanda duk ya riski raka'a ɗaya kafin faduwar rana to ya riski al-'asr wato yana nuna lokaci ne na larura ita kuma maghrib ce yake tambaya ta biyu ko
na'am
ita kuma maghrib tana fara daga faduwar rana zarar rana ta fadi shikenan har zuwa lokacin da shafaqi zai boye to har lokacin da shafaqi zai bace idan shafaqi ya bace to isha'i ta yi to wannan lokaci ya zama na larura ne a sallar maghriba kuma shine lokaci na farkon lokacin sallar isha'i na'am
sai kuma wanda yake cewa malam bayan na haihu al'ada ta dawo sai ya kasance a wata na kan yi sau biyu to hakan yana jan kwanaki sai na samu maganin da zai tsayar da ita har sai na yayi jaririn shin menene hukuncin haka
to hukuncin hakan dai shine kawai ki yi abun ta hanyar shawarar likitoci to likitoci zama su suka baki shawara cewa ki hakan kuma ba zai cutar da ke ba in har ba zai cutar da ke ba a musulunci ba wani laifi in har ba zai cutar da ke ba in kuma har akwai wani abu da zai yi na cutarwa to musulunci bai yadda mutum ya cutar da kansa ba wala tulqu bi aidikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima duk abin da zai jawo maka matsala musulunci bai yadda kai shi ba amma in babu matsala wannan babu abin da zai hana yin hakan haka inda izinin likitoci kika yi da shawarar su wannan babu komai
na'am sai tambayar da take cewa malam shin mace za ta iya yin azumin nafila a yayin da take jinin haila
a jinin in ana jinin haila ai ba azumi ko nafila ko na farilla duk ɗaya ne ba wai ana iya yin nafila ba kamar da ba ta yi sallah ba tana jinin haila ko ta nafila ko ta farilla haka shi ma azumi ka ba azumi a lokacin
na'am Abbas Tudun Yola ya ce malam menene hukuncin rubuta labarin da bai faru ba misali wanda ake bugawa a siyar domin a karanta a yi nishadi.
Babu wani abu dan mutun ya rubuta kagaggen labari, mutun ya rubuta kagaggen labari wanda yake dauke da tarbiya, yake dauke da koyar da dabara, dabaru na rayuwa ko wani abu na ilmantarwa. Wannan babu komai a shari'ance. A tarihin musulunci akwai irin wannan littattafai wanda sun kunshi labaruka ne wanda a hakika ba sun faru bane amma suna kunshe da wata ilmantarwa da tarbiyantarwa da hannunka mai sanda. To wannan ba wani malami da ya taba cewa haramun ne. Muna da littafin maqamat, akwai maqamatul hamadani, ibadiuddin al-hamadani, akwai maqamatul hariri, dukkanin su labarai ne wanda suka rubuta, kuma zaka ji tarihin malamai da yawa suka ji an ce ya karanta maqama, wannan ma ya karanta maqama, manyan malamai na hadisi, na fiqihu, na tafsiri, na malamai na aqida, wato kowane fanni sai ka samu cikin tarihin malaman akan baka labari cikin irin karance-karancen da suka yi sun karanta littafin maqama ko ta badiuddin al-hamadani ko ta al-hariri, wanda dukkan su labarai ne waɗanda suke kagaggu. Daman bambancin wanda yake makaryaci, shi makaryaci yana ba da labarin ƙarya amma yana ihamin mutane cewa gaskiya ce, shine bambancin makaryaci da wannan. Shi wannan daman tun farko ya gaya maka labari ne, ya shirya kagagge ne, ba faruwa yayi ba. Amma shi makaryaci, shi wannan zai zo yana gaya maka ne, yana maka ihamin cewa gaskiya, kai ba ka gane gaskiya ƙarya yake ba, shi ma kuma yana rudar ka da nuna maka gaskiya yake. To wannan ita ce ake kira ƙarya. Amma dan kai kwatance, ka ba da misali ko da abun bai faru ba, wannan ba a ce masa ƙarya, ko a ce mutum makaryaci ko yana rubuta ƙarya. Na'am, saboda babu wani abu matukar dai za a kula, ba za a rubuta abin da zai koyar da batsaba ko fitsara, ba za a rubuta abin da zai koyar da ta'addanci, koyar da sace-sace. Misali ga wasu littattafan kagaggun labaran, koyar da sata suke, suna koyar da za a yi ta'addanci, wasu na koyar da za a yi batsa da fitsara. To wannan abin da suka kunsa shi zai haramta su, ba wai dan asalin su kagaggu bane, a'a, abin da suke koyarwa din shi zai sa su zama bas halatta ba. Amma in za a dauki labarin da yake koyar da tarbiya, yake koyar da abin nan, kamar yanzu irin littafin Kalila wa Dimna na Abdullah ibn Muqaffa da ya fassara daga yaren Farisawa. Aga Kalila wa Dimna labarai ne amma tsuntsaye ne a junansu suke abin nan, kamar dai littafin Gandun Dabbobi. Aga kam tsuntsaye ne suke magana a ciki, baya hirar dan uwansa ya tsara wasu abubuwa. Amma dai kai daga gani ka san cewa shiryayyen labari ne, amma yana cike da hikima, yana cike da dabara, yana cike da koyar da zamantakewa. To wannan duk babu wani abu. Na'am.
Sai tambayar Shafi'u makarantar Tsamiya, yace malam idan na kammala wankan janaba, shin zan iya yin na sabulu da ragowar ruwa?
Eh, babu abin da zai hana. Abin da zai hana ko ma ka saba sabulun kai wankan janaban daga baya, duk ba wani abu.
Na'am. Shi kuma wannan yace malam shin ya zama wajibi duk sanda farin ruwa ya zubo min sai na yi wanka?
Namiji ne ko mace ce?
Na yin mace ce.
To, idan mani ne ya fita yadda mani yake fita, wato da izan juna da sha'awa, to wannan dole a yi wanka. Amma in babu, in fitarsa ba irin ta mani ba ce, ba irin fita ce ta sha'awa ba, kawai dai sai a taga ko ya ga haka cikinsa haka wani abu yana fita fari, to wannan sai dai tsarki duk sanda zai yi alwala, ya je ya tsarkake jikinsa sai ya yi alwala ya sallah, ba sai ya yi wanka ba.
Na'am. Shi kuma wannan ya ce menene ingancin falala karanta suratul kahfi ranar juma'a?
To akwai hadisai da suka zo na falala suratul kahfi, wanda suka zo suna magana da karanta suratul kahfi umuman, man qara suratul kahfi kanat lahu nuran yawm al-qiyamah, da zai karanta suratul kafi za su zama masa haske ranar gobe kiyama. Akwai ruwaya a cikin musnad musnadarakan hakim wanda yake cewa man qara'a suratul kahfi yawm aljum'a kanat lahu nuran ma bayna aljum'atayn gofira lahu wa kanat lahu nuran ma bayna aljum'atayn. Wanda ya karanta suratul kahfi ranar juma'a to an gafarta masa, sannan za zama masa haske tsakanin juma'a zuwa juma'a. Ruwayoyi sun zo daban-daban. Wannan ruwayar hakim akwai Nu'aym ibn Hammad cikin salsalarsa, wanda malamai sun ce yana da hadisi wanda suke manakir masu rauni. Wasu daga cikin malamai suna cewa ƙara ranar juma'a a cikin hadisan ruwayoyin ƙari ne wanda yake shaz. Galibi ruwayoyi da suka zo suna fadar falalar karanta ta ne ba tare da ƙayyade ranar juma'a ba. Wato wanda ya karanta suratul kahfi za ta zama masa kamar da ke man qara'a suratul fatiha kana lahu nuran yawmal qiyama za ta zama masa haske ranar gobe kiyama. Wato wannan karanta suratul kahfi umuman ba tare da ƙayyade abin da ranar juma'a ba, kamar yadda ya zo a wasu ruwayoyi cewa wanda ya karanta suratul kahfi kuma a cikin sai muslim cewa wanda ya karanta su karshe a farkon suratul kahfi wanda ya karanta ayoyin farkon ayoyi 10 na farkon suratul kahfi za a tsare shi. Man qara'a 10 ayatin min awwali suratul kahfi usima min fitnatid dajjal na cikin sai muslim wanda ya karanta ayoyi 10 na farko na suratul kahfi za a tsare shi daga fitnatid dajjal. Kaga wannan ba tare da ƙayyade karatun da juma'a ba. A wasu ruwayoyin sun ce akhir ko awakhir suratul kahfi karshen suratul kahfi to karshen ayoyi 10 na karshe, wasu ce ayoyi 10 na farko. To duka dai kowanne din aka dauka yayi, don kowanne yana da ruwayoyi da zasu karfafa abin. To haka wanda ya karanta farkon ayoyi na suratul kahfi ko karshen ayoyi 10 na suratul kahfi zai samu wancan abinda Allah ya faɗa, annabi ya faɗa cewa usima min fitnatid dajjal za a tsare shi daga fitnatid dajjal. Sawa'un ranar juma'a ne yake karantawa ko ranar kuba ranar juma'a ba. Hakanan wancan ruwayan da cewa man qara'a suratul kahfi kanat lahu nuran yawmal qiyama shi ma ba tare da ƙayyade abinda ranar juma'a ba. Sawa'un ranar juma'a ne ko ranar asabar ko ladi ko litinin ko wace rana cikin ranakun sati idan ya karanta wannan to yana da wannan ladan. Saboda ka ƙayyade shi da surat da ranar juma'a ko da yazo a cikin wani sashi na wasu ruwayoyi ruwaya ce cikin shadda wanda ita magana ita ce tafi ƙarfi.
Na'am. Sai tambayar Mansur Matige zawa yace menene mafatihul ghaibul khamsa?
Mafatihul ghaib mabudan gaibi guda biyar wanda Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul a cikin suratul an'am inda mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, yana da mabudan gaibi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafatihul ghaibi khamsun, mabudan gaibi guda biyar ne. To shine sai karanta karshen suratul luqman inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghaitha ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ودنن غدا بيار سوني مفاتيح الغيب كما عندما ذا الله يفدا كما سوني suka zo a cikin alqur'ani cikin surah luqman inna allah indahu ilmus sa'a allah shi kadai ya san sanda za ta shi kiyama babu wanda yake tarayya da shi a cikin wannan ilimi. An tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne za ta shi kiyama, jibril mas'ulu anha bi alam min as-sa'il, ni da aka tambaya ban fi kai mai tambayar sani ba, haka mala'ika bai sani ba, annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba, haka ba wanda ya san sanda za a tashi alkiyama. Wannan mafatihul ghaibi ne, inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilul ghais, saukar da ruwa. Zaka iya ganin hadari, zaka zaci za a ruwa ba lalle ne ruwan sauka ba, ko zaka ji za a ruwa a nan inda kake karshe ubangiji ya kada hadarin yayi wani guri yayi ruwan a wani guri ba inda kake zato ba. Saboda haka sanin sanda ruwan zai sauka da inda zai sauka ba lalle ne wani ya sani ba. Zaka iya hasashe, wannan hasashe kana gina shi ne kan alamomi da kake gani amma sanin tabbas wannan sai Allah wa ya'lamu ma fil arham wani shi ya san abinda mahaifa ta kunsa za a iya sanin cewa akwai da akwai jariri akwai wataƙila mace akwai namiji iya abinda za a iya sani kenan amma ba za a iya sanin wannan namijin in ya fito zai rayu ba zai rayu ba shekaru nawa zai in zai rayu in ya rayu zai yi arziki ba zai yi arziki ba zai yi ilimi ba zai yi ilimi ba zai yi halaye masu kyau ba zai yi halaye masu kyau wannan dubawan da zai iya baka wannan bayanin kawai abinda zai iya ga maka za a haifi ya mace ko namiji shi ma wani lokaci akan samu sabani amma waɗannan abubuwan duka ba wanda ya san sai Allah shi yasa yace ma fil arham bai ce man fil arham ba saboda annabawa maka duk waɗannan abubuwa Allah ne kadai zai san su wama tadri nafsun madha taksibu gadan babu wanda ya san me zai samu gobe za ka kwana amma ka kwanta bacci amma ba ka san gobe me za ka samu ba baka zato ka samu sai ka samu kana zaton ka samu sai ka rasa wama tadri nafsun madha taksibu wama tadri nafsun bi ayi ardin tamutu ba wanda ya san ina zai mutu saboda haka wannan Allah ta'ala shi kadai ya san waɗannan waɗannan sune mafatihul ghaibi al khams
na'am to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fatoyi rahama a yau da haka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyi rahama @yahoo.com za kuma iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta hanyar rubutattun tambayoyi kamar yanda aka saba za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com da haka a madadin shehu malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Yallemo da kuma Bashir Idris Ngogo da Mustapha bin Adam Sheka waɗanda suka sada mu da ku ni shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗa a wani shirin da yardar Allah
ولأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما